يا الله يا الله نهكا الله نبيني نرقى بروتكا تهتم ويبا كوزا مها تنبياني كيدا كوزا مها تنبياني كيدا منيني دنيا منيني دادي دنيا منيني دنيا
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin hanyar rage mace-macen aure da ke barazana ga ci gaban al'umma. Yau kwararru da muka gayyata sun bayyana yadda ci gaba da ake samu a fannin kimiyya da fasaha ke taka rawar gani a kalubalen da ake fuskanta tsakanin ma'aurata, kamar yadda Maryam Lemu ta bayyana.
Do your homework, ka san background da mutum, kai ma ka san naka background din, batun rights and obligations, duk abubuwan da ya kamata mutum ya sani. Sai hankali da addictions, don yanzu yadda na faɗa batun tsoron social media, mutane na ganin fitina a waya ba su san yadda yake affecting ɗinsu ba. Suna ganin abin da zai iya ɓata mata aure daga pornography. Yawa, suna ganin pornography wallahi ba su san wannan abin da idan suke gani ba zai sa ba za su yi appreciating spouse ɗinsu ba. Ko na miji ne ko na mace, kuma yanzu a cikin auren din gida na muna dealing muna counseling the couples that are addicted to wannan abun pornography. Sai su ta complain. Sun saba kallo. Sai su ce a ya aka yi mata na ba ta iya wannan ba. Sai su nemi wata a waje da za su yi. Ko ita matan da take kallo abin da bai kamata ba ta ce me yasa miji na bai wannan bai da irin sta bai na bai da kaza. Sai issues na personal things da wani lokaci za ka ji kunya ba za ka iya faɗa ba kafin kai aure. Bayan kai aure ne zai zama maka barazana. So ina za ku je ne ku nemi solution because kuma akwai sexual frustration a aure. Mata na complaining cewa mazajen kansu kawai suka sani sun gama abin da za su yi sun yi suna sai su tashi ta tashi ko su yi bacci sun bar su on TV. Take that that is causing another problem. So these are all abubuwan da nake kokari in tabbata na yi covering din kada mutum ya shiga bai sani ba cewa gashi akwai solution fa akwai yadda za ka kare ka. Yanzu ma na samu letter daga wata da ta aika min ta social media handles dina ta ce akwai wanda take son ta auren suna ta courting yanzu 2 years yau ya ce yana son ta gobe in fushi bai mata magana sati ɗaya sati biyu kuma me take ce mun da Allah wani addu'a zaki bani da zai sa ni ci ya so ni. I'm like eh I wonder ba addu'a da zai solve wannan. Kyau shi kawai ki gode Allah ya gwada maki dukan wannan addu'a Allah ya zaba mana na kwari na gari. To Allah kuma na gwada maki fine yana banza da ki baki shiga gidan shi ko ba. By the time kuka yi aure zai karu kuma another kuskure da muke yi sai mu ga kaman bayan aure ne za mu gyara mutum. Za mu ga mummunan hali kafin a shiga aure sai mu ga kaman bayan aure za mu shirya by the time mun sai yara komai zai yi sauki. Ina wallahi zai doubling fiye da abin da ma Allah ya gwada maka tun farko kana ce Allah gwada mu ya gwada maka ka ce oh no sai ka yi ignoring din shi soyayya yayi yawa ya rufe maka ido ku ce in komai zai gyaru da soyayyar nan nan ba haka yake ba. To shi yasa ni na fito da course din kuma yadda barista ya ce ya kamata mutane da yawa su fito da different abin da Allah ya ba su da za su iya taimako mutane da zai kare su daga irin sharri da ke cikin aure idan baka san abin da kake yi ba. Wallahi ta hanyar ta kai ci ne rashin kwanciyar hankali kuma problem din yaran mu na gani su ma za su je su sake a cikin nasu auren su ma za su haifi yara da ba su ga example da ya kamata ba. To haka shi yasa generation ɗinmu yana facing serious problem because ba batun kai da yaran ka bane ba batun kai da gidanka bane batun whole civilization ne.
Yana shafan dabi da za
a lalmame daban-daban duka
shi ne abin. To shi yasa ni na fito da course ɗin nan and I'm praying wasu ma za su fito da shi. Yanzu muna kai kokari ana translating course ɗina daga Turanci zuwa Hausa ko full din Larabci da Yarbanci. And insha Allah za mu zo mu sake wannan as well so that wanda ba su ji Turanci ba za su gane don batun problem na aure ya shafi mu duka kowa da kowa. To shi ne dai ɗan gurgurdan da ni dai zan iya yin shi ne nake yi yanzu.
Ya Allah ya ƙara jagora ayyukan da kuka sa a gaba. Barista bari mu koma ga ka. Yanzu gashi Malama Maryam ta yi bayani sosai
da gaske gamsashen bayani.
Abu ɗaya da ya ja hankali na sosai yadda za a san halayyar mutum tun kafin ya yi aure wanda aka san shi ko akwai wani abu mara kyau da aka san shi da shi da yake aikatawa a gidansu. Sai ga musamman ma iyaye a bangaren ƴaƴa maza sai ai ta rufawa dan kar wani ya sani. Kaman misalin da ta bayar wani dan luwaɗi ne wata ma ƴar maɗigo ce a gidansu an sani aka ce amma ta aure ko za a abubuwan za su gyaru ka dai sauransu. Wasu ma iyaye sun san wasu sun ɓata su yaran sun zama wani abu da bai kamata ba amma za a yi ta ɓoɓɓoyewa wai a rufa musu asiri domin in aka bayyana ba za a so a aure su ba. Menene ra'ayinka dangane da irin wannan ɗabi'a kuma menene mafita ko kuma wani shawara zaka ba wa iyaye waɗanda suke irin wannan abubuwa da ka iya zamanto matsala a zaman aure?
To yawa ai mutane suna yin haka nan ba wani kadan bane, mafi yawa haka shi yasa ya je yawa muka zama muna da karancin dattawa sai dai muna da yawan tsofaffi. Dakki da shi ne wanda yake je fata dakki ko da gaskiyar nan ba ta daidai da shi ba, dakki da shi ne zai fata dakki ko da gaskiyar nan za ta kai shi ga mutuwa ko da dan suka shi da rasa wani abu da yake so. Amma da yawa mutane ba su son su ga laifin nasu, kuma yana nan aya Qur'ani Allah ya riga ya magana cewa ƴaƴanmu da dukiyarmu suna iya zama sanadiyar masifa. To kuma masifa ita ce muke gani saboda muna sanya so ga yara har fice fadin fitowa mu fada gaskiyar su. Idan an tambaye ka akan bayani da na halayya to wajibi ne a kanka fito ka fada gaskiya akan wannan halayya da to, amma yawa ne ce yin wannan da yawa akwai wannan karanci din, kuma shi yasa nake da yawa zaki ga tsofaffin mutane ne ba wai da cije ba. Muna da karancin dattawa musamman a Najeriya a kuma arewa, kuma yana da muhimmanci kamar irin wannan kusa-kusai wanda yake ta rubuta sama da guda 70 insha Allah ya saka mata da alheri abin a yi murna ne. Duk kungiyoyin addini daban-daban su shigo su sa hannu akan wannan. Muna yawan gina masallatai amma ba mu yawan gina aure. Yawan masallatai da muke ginawa to mai kokari mu gina kwatankwacin irin waɗannan a kusan ko'ina wuri wanda yake kamar institution ne wanda yake za a rika marriage council a kusan ko'ina ya zama muna da irin wannan. Akwai majaguran masallatai waɗanda suke gaba wajen karatu da kuma tarbiyya da sauransu, akwai irin su kusan ko'ina da gida su ya kamata su fara ja gaba su fara kafa cibiyoyi waɗanda suke na gyara mu'amala aure da neman aure da matsalar aure. Saboda al'ummar mu yanda take yanzu to wajibi nauyi ne akan mu, mu ne nauyin wannan gidi da ke akwai na babu dinnan, mu cike shi mu gyara al'ummar mu tsaftace su, mu tsaftace dangantaka a miji da mata, mu tsaftace dangantaka ta wajen neman aure, mu tsaftace dangantaka tsakanin aure na ahlul kitab da aka ce. Akwai abubuwa da yawa waɗanda yake nauyi ne ga akan mu al'umma ba wai nauyi ne na ce hukuma ta zo ta yi ba. Kuma kamar yadda wannan baiwa Allah ta yi kokari wannan a fatin karfin gwiwa mutane daban-daban su fito su kara yin irin wannan a tsara maimakon ba ce Hausa da Fulatanci. Misali akwai irin nufawa ne bare-bare ne ibira ne a'a idala ne duk yarurruka, to ai kokari a yi wannan, ai kokari a fito da wannan gishikin. Idan aka tsaftace aure aka gyara aure to addinin mu zai gyaru, a tarbiyyar jama'a mu da al'amuran mu zai gyaru, zamantakewar mu za ta gyaru, kuma za mu ga albarka da ke tattare da aure din. Ai aure ba wai kawai abu ne na injiniya kawai na aure kaza kullo ya kawai ba, a'a ba haka ba. Wuri ne wanda yake ake kyankyaso al'umma, ake kyankyaso tarbiyya, ake kyankyaso halayya, ake kuma gina gaba shekara da shekaru da suna tahowa generation bayan generation duka sun gizo ne akan irin foundation ko dandamali wanda muka yi musu a yau. Saboda haka muna da nauyi sosai-sosai, na yi murna da jin waɗannan kwata-kwatai da littattafai a fito a yi taron kaddamarwa na ƙasa a watsa su ko'ina a kuma ci gaba masallatai da makarantu su ma su ci gaba da watsawa a rika shirya tarurruka ana ilmantar da iyaye tukunna, a ilmantar da iyaye don da yawa iyayen suna da jahilcin ma ba na aure din, a ilmantar da su nauyinsu akan ƴaƴansu, nauyinsu na gina tarbiyya, nauyinsu na faɗin gaskiya idan an zo, nauyinsu na bincika su ba da shawara akan su wane ne irin waɗanda ya kamata ƴaƴansu su aura, menene ne makasudin aure, yaya tarbiyya take, yaya biyayya take, me ya take. In namiji ne yaro ka sai kokarin nuna mashi babban nauyin da ke tattare da shi a matsayin shi na madugo na wannan dangantaka da za ta so ta aure. In mace ce kai kokarin gaya mata duk wannan abubuwa su ne aka watsa shi yasa muke ganin abin da ba mu so. Saboda haka yana da muhimmanci mu kokari mu al'umma mu tashi tsaye mu gina wannan abu mu gyara wannan abu, mu ne za mu gyara mu kanmu dan mu ne wanda muka ga halin da abubuwan suka lalace yanzu. Saboda haka dole mu ne za mu tashi mu sa tsaya mu share duk wani datti wanda yake tattare da al'amuran halayyar mu, mu gyara domin yau ta yi mana kyau, domin mu haifi zuri'a mai kyau gobe, domin duniya gaba ɗaya ta rika farko da yin ba wajen nuna tarbiyya, wajen nuna aƙida, wajen nuna halayya, wajen nuna biyayya ga wanda ya halicce mu gaba ɗaya.
To kafin mai sallama da bakin namu za mu ji tasirin zaunawa da ƙwararru domin koyon abin da ya shafi aure da zaman gida kafin ɗaura aure. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista mai nasara Kogo Fastari da kuma malama Maryam Lemo, sai kuma wakiliyar tamu Halima Abdulra'uf da ta jagoranci wannan tattaunawa, da Jumbe Hamza da daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. A madadin su duka alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, ko ni dan su muke ashe mu maza bayin muke, ashe mu maza bayin muke, akamu maza bayu muke amma dadin bautar muke balle an ci
sai gida
balle an ci